أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. ولله ما في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا بودي الله تعالى منا بوجا يشي دي سري منا هدوا أمر كلهم وانا مسلاتي نقلا دنشي أبن من كدو أجي هرجقاوة وانا مريتي نا يوم سعال الهميس يوم نعم الهميس 20 جوات رمضان الشكرة دبو ديد تلي حدود 46 ليلة ساف هجر المنزو صلى الله عليه وسلم واندشين دي 20 انقوات وقوكو الشكرة دبو بيد 20 دبير الاساف من نجية. يقول الله تبارك وتعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. بداكو إيا باكو دا كنا دا كدئي كوكو يقو قلي بداكو إيا ديدي تعادلتي تككن عادلتي تقو تفسك تكان ما تنكو نأوربا. أما kada dai ku karkata matukar karkata da za ta sa har wanda aka rabu da ita din da ba a ko in ce wanda ba a kulawa ko ba a damu da ita din ba har ta zama kamar wata ratayayya ita ba mai miji ba ita kuma ba sakakkiya ba. Allah ce wa in tuslihu in ku kuka sulhu wa tattaqu ku kuka bi dokokin Allah أمرا ونهيا فإن الله كان غفورا رحيما. فألا من يوان غافراني من يوان جنكين سمع بن شافي تتونا بمكي جيا من يوم جانا أكم بن شافي ربان قوانا ولا أبدا يداتي أشي مو أمبتا كميد ما لمن فيكه سكي إشارة زوا قريش شيني شي القصر كورا بنقوانا أنا كرنسا القصر في المبيتي يوى ربنقوانا كما أحوصا حتى أجي كرنسا قوانا تو ونم أنا أمباني دشيني من حيث الغالب عند الله تعالى ياسمع تبيئة الآدة القدم دلي shine Allah ya sanya shi libasan ko wal yawma ko wal nahara kuma shine ma'asha وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا. malaman fikin suna cewa dare shine ake raba kwana da shi, domin shine ake kwana daga dare a kai safe. Wannan liman ma'ashuhu fil nahari, liman ma'ashuhu fil nahari, amma man kana ma'ashuhu fil layli فالقسم في حقه يكون بالليل بالنهار. انغاني يوا وندا ايكن سا اند يكي زوا نيمان ابينتي ده دادره يكي ده سافه كما شي ني يكي بچي ا جدا ده دادره تفورن ايكي تو ربن كوانا اولن سا ده يني زاي افهمتي ابو. Shi yasa kun ga ai a nassin Qur'anin ba a faɗi daren a matsayinsa ba, kawai sai aka faɗi maganar yin adalci a ko menene. Don haka miji idan ya zama ma'aikacin dare ne wajen neman aikinsa, to rabon kwana sai zama mai rabon yini, tunda a lokacin ne zai yi bacci. Ana fahimta insha Allah. Yawwa, amma ana faɗar wannan kwana saboda shi ne galibi mutane suka fita da safe ne su je kasuwa, su je office, su je laboranci, su yi ayyukansu dai, kuma su dawo da yamma su kwana da daddare. To daga farkon dare shi ne farkon rabon kwana. Duk inda za ka yi transfer, to ana yi ne da magariba. Yau magariba ya zama ta yi shi ne farkon dare. Duk da dai saboda rayuwa da yadda take, gwargwadon tafiya, gwargwadon dawowa da tafiye-tafiye, wannan kuma duk ana musamaha a cikinsa. Amma dai babban abu shi ne kwanan, ko da an makara ba a zo da wuri ba har sai bayan isha, to ya zama dai kwanan dai a gidan da ya cancanta mutum ya kwana, a nan zai kwana. In ko yana aiki ne da daddare a wurin aiki yake kwana, to sai a lissafa yadda adalcin zai zama da rana zai zama yana wannan gida, da wata ranar kuma yana wani gidan gwargwadon yadda suka yi ittifaki a kai. A yana ya ce a faɗi haka ko? Yawwa, ya kamata a ce jiya mun yi ishara zuwa wani akwai hukunce-hukunce dai a littafan da malamai suka rubuta na al-mu'ashara az-zawjiyya. Mutum al-Imam an-Nasa'i yana da littafi, kitabun al-mu'ashara az-zawjiyya, da tattara hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suke da alaka da haka. Kuma cikin littattafan shuruhin hadisai mutum zai karu sosai wajen ilimi. Amma wajen sanin ƙa'idojin da dokokin yadda malamai suka tsara su, to an fi baka shawarar ka je littafan fiqihu. Littafan fiqihu sun tattare musamman dai wadda fatawa take tafiya a kansu, gurgudan al-mazahib. In ka zo kuma tarjihi ne ka duba kaga abin da yake daidai da sunna, da ana sa ran dai abin da ke cikin littafan fiqihu ma yana dacewa da sunna, bal akan sunna aka gina shi. Illa akwai ijtihadat, da wani lokaci za ka ga idan dai mutum mai ijtihadi ne ya kai ya iya tarjihi daga hadisai, to ya zama shi ne ƙa'idarsa da asalinsa. Su kuma littafan fiqihu dama mabadi'i ne na koyon yadda za a bauta wa Allah, amma ba wai su ne da ya ƙinin daga farko har ƙarshe ba. Amma kuma ba a ƙasƙanta su, ba a wulaƙanta su. Lallai kullum muna faɗin wannan mintan aiko cikin munasabobin da ya kamata cewa lallai a karanta littattafan fiqihu, a nan ne za a san yadda za a bauta wa Allah ta'ala. Amma ba komai da yake cikinsu na ijtihadin malamai yake yankakken abin da haka Allah yake nufi ba. Akan samu kurakurai nan da can, bal a cikin mazhaba ɗaya ma ana samun sabanin ra'ayoyi ko malam wane ya ce kaza, malam wane ya ce kaza. Don haka wannan duk ba zai hana a fa'idanta da littattafan fiqihu ba. Sannan in aka samu saɓani, to tarjihi da fifitawa za ta zama da zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a shi za a sa a gaba. Allah ya sa mu dace. Za mu tashi inda ke cewa wa in tuslihu, ko karatun da muke, ina son mu karanta da yawa gurgudu don in ba mu samu ijtihadinmu wajen fito da wata fassara ba, to to alal aqalla mu fahimci na malam an cimma buri sosai haka ne yawa malam ke cewa wa in tuslihu in ku kuka yi sulhu ma bainakum wa baina zawjatikum idan kuka yi sulhu tsakaninku da matanku gefe ɗaya kenan ta yiwu kuma matsala ta haifu tsakanin su matan sakamakon karkatar miji zuwa ga wata ko wannan yakan haifar da kishi mai tsananin da har za a samu wasu matsaloli to shi ma wannan magana sulhu za ta shigo ciki idan kuka yi sulhu tsakanin matan ko ku gyara hali ku yi adalci su kuma ku yi sulhu su ma a tsakaninsu an fahimci wannan yana shigowa ko kuma ku tsakaninku da su matsala ta faru saboda karkatar to a yi sulhu a tsakani a daidaita a ba wa juna haƙuri a yi afuwa a yi musamaha kuma a ci gaba da zama da haƙuri an gane wannan shi ne ya ce ma bainakum wa baina zawjatikum tsakaninku da abin da ke tsakanin matanku bi ijibari anfusikum yaya za a yi sulhu bi ijibari anfusikum ku tilastawa kanku ala fi'li ma la tahwahu nafsu akan aikata ku tilastawa rayukanku akan karba da aiki da abin da rai baya so dama duk sulhu fihi ghababatu akwai wani abu da sai an takura ka kuma kila kai ne zaka faɗi ko kuma kai ne za ka yi haƙuri ka san yadda haƙƙinka duk sulhu amma kuma za ku ga ai a cikinsa alherin yake tunda Allah ce wa sulhu khair abin da ranka yake so in ka dage sai ka same shi to ba lalle a samu sulhu ba to ashe ko akwai buƙatar ka kyale abin da ranka yake so ka fi ƙarfin zuciyar ka ba ta haƙuri ka danne ta wannan shine zababar dama ka danne ta saboda a samu sulhu yanzu in kuka duba sulhun da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi da mushrikai sulhun Hudaybiya wanda abu ya jawo tsakanin sahabbai ai an samu bacin rai da damuwa an taho ku tunafa abin wanda da ku ne marasa da'an nan ba fa ku ne gaba na nake nufi ina nufin mutanen zamanin yanzu ba irin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kaddara kai ne a garinku inda aka haife ka saboda manufa da ka dauka aka zo aka takura ma aka kwace dukiyarka aka kore ka bayan shekara 8 sai ka samu damar da ko shekara 6 kai bayan shekara 6 ka samu damar da zaka zo garin naku alal aqalla ka gidanku na asali ba zama ka zo baka koma sai kawai aka tare aka ce ai ba za ku shiga ba wannan da suka kore ku sai ku ji cewa har yanzu suna da karfi suna da dama a kanku akwai bacin rai ko ba bacin rai to kuma amma annabi sallallahu alaihi wasallam da shi wahayi ake masa shi yasa dama aka ce mu bi shi mu rufe ido duk abin da yace kawai mu hakura domin shi lamarinsa wanda duk aka yi masa wahayi to ba kuskure a ciki an gane abu tun da haka aka ce masa kuma ya ce mana haka to da duk kowa sai ya haƙuri amma kun ga sahabbai ai sun ransu ya ɓaci ya rasulullahi ba kai ne manzo ba kai ne ya ce ni ne ya za mu karɓi ƙasƙanci a addinin mu ya ce i ni ne manzon Allah kuma ba za mu shiga ba na kuma sai baɗi mu koma saboda ya riga ya sa hannu a wannan yarjejeniya amma me ya faru da aka yi wannan yarjejeniya sai Allah ya sanya warware yarjejeniyar da ga annun mushrikan ya taso ko wanda Allah ya kaddara suka warware ta hanyar haɗin kan da suke baiwa miyagu su Yahudawa da sauran kabilu da suke kiyayya da musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka haɗo kai za a zo a yi wani abu mummuna Allah madaukaki ya sanar da annabinsa kuma aka samu warwarewar ta bayyana me ya faru shikenan aka zo aka ajiye ala sawa kuma aka zo sai zancen yaƙe-yaƙe da makamantan wannan kaga izzat ta sake dawowa kuma sannan bayan an dawo wata shekarar sai da aka shiga aka yi umarar kuma sannan daga baya bayan wani lokaci ma sai ya zama mai makadin gaba ɗayan ta dawo karkashin musulunci in ka kalli hukuncin Allah dama da yake komai akwai hikima a cikin sa kamar da zamu ga mai magana wannan ya nuna maka in Allah ya ce abi dama to kai da baka da ilimi irin na Allah sai ka hakura ka bi daman duk wani alheri da kake tsammani a hagu yake to sai ka hakura da shi ka zo ka bi inda Allah yake sai ka ga Allah ya juya maka abinda kake tsammani a can din sai ya dawo maka da shi nan tunda dama baka san yadda tsarin yake ba shine mai gudanar da komai da komai an fahimci abu musulunci dadin sa shine biyayya ga dokokin sa yau amma daga ka shigo da hankalinka baka yadda da kaza ba kai ka fi son kai kaza sai Allah ya barka da wannan tunanin naka da dabara kuma sai kai tashin wahala da gudun-guduma a cikin abin da babu sakamako mai kyau a kansa zaka wa in tuslihu bi ijbari anfusikum ala fi'li ma la tahwa'un nafsu kuka tilasta wa rayukanku akan karba kuma da aiki da abin da rai baya so ihtisaban ku yi wannan da neman yardar Allah da neman lada a gun Allah wa qiyaman bi haqqi zawjati da kuma tsayuwar da za ku yi da haƙƙin matar ma'ana ku dawo ku riƙa bai wa matan haƙƙin su kai ne ka karkata kuma aka tabbatar da ka yi abin da ba daidai ba ko maimakon ka ƙara girman kai to ka sassauta ka dawo kai wani abu na adalci yadda gidan zai zauna lafiya an fahimci abu yawwa kai kokari ka danne son zuciyarka duk yadda kake fifita wata ka danne shi kada ya bayyana komai kai kokari ka yi shi daidai wa daidai zaka ga soyayya a kowane daki ta karu a gare ka kuma zaka rige wa kanka gaba zaka rige wa kanka shigowar wasu mutane cikin sirrin gidanka ko ba haka bane eh amma in ka bude kofar gaba a gidanka to wannan za ta kai kara gidansu wannan ma za ta kai kara gidansu sai ai komiti sai a hado da wane har wanda baka so sai ji labarin gidanka kuma sirrin ka ya bayyana amma in kai din ka danne abubuwan a cikin gida sai ka gyara to ke yi hakuri ba za ka kara ba kai ma ke ma yi hakuri kai kuma ka danne san zuciyar taka ka fi karfin sa ka matse shi sai kai abinda zai saisaita gidan wannan shi ne mai sulhu duk sulhu baya yiwuwa tare da kowane ɓangare ya ci nasara ko kun taɓa ji haka dole ne ya zama kowa ya yi tanazuli ya sakko in kowa yana ya nemi 100% kuma abin 100% ɗin ne ai ka gaba za a samu ba amma wannan ya sauka 50 wannan ma ya sauka 50 ko 100 ɗin za ta samu kuma kowa zai ji an masa adalci me zai faru zaman lafiya soyayya ta dawo kauna ta dawo amma in kullun kace abin da kake so sai ka samu bisa wannan shukhin da Allah ya sa a zuciyarka to shikenan babu zancen sulhu in kun fahimci darussan nan na wannan kwanakin suna nuna mana dabi'ar shukhi maganinta meye danna zuciya ko da kuma saukar da tarafu'i jiji da kai da kake yi sauko da shi dama shi ne mai wa in imra'atu khafat min ba'liha mene nushuzan me nushuzi irtifa'i yawa daukaka kai da jiji da kai to ana samun gyaran abu ne in aka cire wannan nushuzin ka sauko ka nuna wa matan kai ma dan adam ne kana kuskure kusan sirrin wani sirrin daga cikin sirrin mata daga ran da ka saba da cewa mace I am sorry ki yi hakuri to daga ranar ka buɗe kofar zama kai ne babba kuma za a yi maka da'a haka take amma in ka ce ba za ka ce sorry ba za ka ce yi hakuri insha Allah ba za a sake irin wannan abun ba za a daidaita za a gyara za ki gama za a yi kaza ka dan hado da wata kyauta ko ka miƙa dan agogo ne dan takalmi ne dan menene sai ka ji komai ya daidaita haka hankalin yake. Allah ya gaya mana in ba mu yadda ba sai mu je mu ci shan wata wahala. Amma ka zo kana neman daukakar kanka da sauransu kamar da dai muka ambata ba sai mun sake komawa kansa ba sai ka ga abubuwa ba za su daidaita ba. Amma ka sauka din girman kan ya sauka ya tafi kuma sai ka ga abubuwa insha Allah sun daidaita. Wa tuslihu aidan fi ma bainakum wa bainan nasi wannan malan ya hararo mana wasulhu khair. Ko bayan ya faɗi maganar alaƙarka da matanka ku yi sulhu. To sannan kuma tunda an ce wasulhu khair ya shiga kowanne babi ai ko yawa to wannan ita kuma shine yace wa tuslihu aidan bainan nasi wa tuslihu aidan fi ma bainakum wa bainan nasi ku yi sulhu cikin abin da ke tsakaninku da sauran mutane wani abu ya hada ku da mutane ka bari ai sulhu karka dage kace dole sai ra'ayinka wa tuslihu aidan bainan nasi fi ma tanaza'u fihi ma'ana in lam takunu tarafan in ku ba ku da ku ake rigimar ba ko to ku shiga cikin harkar wasu mutanen ku yi sulhu wasu mutane ne tsakaninsu da juna akwai matsala to ka shigo ciki kai sulhu saboda me wasulhu khair an gane abu sulhu ma'ana tsakaninka da matanka sulhu tsakaninka kai da wasu da kuke rigima sulhu tsakanin wasu kai ka shiga kai sulhu a tsakaninsu haka duk inda sulhu yake ka je ayi da kai an gane abu dan me wasulhu khair yawa sai ce wa hada yastanzimu alhaqqa ala kulli tariqi wannan yana lazimta cewa akwai kwadaitarwa akan duk wata hanya yusilu ila sulhi da take kaiwa ai sulhu mutlaqan mutlaqan ma'ana ba tare da wani kaidi ba shi yasa muke godewa Allah a masarautar dutse a tsari dai na sarauta shi kadai ne wurin da ban sani ba dai ko akwai wani ra'ayi sani na wurin da yake akwai ofishi da aka ware na sulhu aka sa hakimi mai matsayi sunansa jakadan sulhu sarauta ce kuma aikinsa shine duk out of court settlement na dispute duk wani rikici da zai auku tsakanin mutane a zo ai sulhu ai settling a daidaita a bada hakuri ba tare da an je kotu ba wannan abun nasara ce sosai da aka ci kuma an gwada akwai wani sample da aka gwada daga ina jin 2014 ne ko 15 zuwa wasu shekaru dai biyar haka zuwa 2020 an samu karamar hukumar dutse kawai da karamar hukuma da ma'ana gundumar hakimin dutse da gundumar hakimin sakwaya ko ga dai a cikin local government dutse an yi settling case sama da 5,000 ba tare da an shiga kotu ba duka ƙarƙashin wannan program da ake cewa na sulhu yana da amfani matuƙa kowace masarauta a samu wannan abin zai yi amfani akwai abubuwan da za a iya maganinsu ba tare da an je kotu ba ko a babin aure ko a babin cinikayya ko sauran mu'amaloli daga an kira ko gaban hakimin ko gaban hakon hakimin kowanne gari sai a zauna a ce to wannan abun ba sai an je kotu ba kai ya aka yi kaza da kaza ne hakkin to ba shi kaza kai kai hakuri ko shi kenan fa idan garin 50,000 wani zai iya komawa gida yayi kofa ya dauko makami zai sare kan wani misali sai aka kira su aka zauna sai a ce to kai hakuri kai yanzu nawa ne da kai ce wallahi duk inda zan je in samu 50 din na rasa 30 ce din da ka ce to kai karɓo nan 30 din ka bari din daga baya zai karo ma zai kaza zai kaza zai kaza kun ga shari'a in ta shigo ko hukuma ta shigo ta daddanne mutum yakan yi hakuri ai shi kansa an nuna yana da matsayi tunda har an kira shi an ba shi hakuri kai yanzu ka ga sarkin garin yana baka hakuri me zaka ji kai kanka ka samu ɗaukaka zaka waɗannan abubuwan kullum tunda Allah ya ce wasulhu khair to akwai alheri a duk abin da za a yi akwai sulhu a cikin sa zaka yi kokari ko a makarantu ne irin waɗannan abubuwan kana principal ka kafa dan wani committee na sulhu duk sai ka ga ana gwada irin wannan abun a cikin rayuwa ta yau da kullum kuma sai a saba da shi ba komai da a ce sai an je kotu gaban alkali ba kotu gaban alkali magana ce ta yin adalci shi kuma adalci shine idan haƙƙi ba naka bane to za a karɓe shi daga wurin ka 100% sa a miƙawa wanda yake nasa kaga ka rasa duka kuma haka bane yawa kuma sannan kila da tozarci kila ma da dauri kila da tara da makamancin su shi ko sulhu in wancan gefen ya yarda mai haƙƙi wani abun ma na haƙƙin sa zai iya bar maka sai a ce a to shikenan da Allah kar a sake kuma sai kaga wani zumunci ko kuma wani zumunci tsakanin ƴan uwa ya dawo ya karfafa ko wani shiri tsakanin mai rikicin da wanda suke rikicin sai kaga ya dawo kuma sai a samu zaman lafiya ai tunda dai Allah ya ce wasulhu khair to akwai shi a komai na alheri Allah ya samu dace to shine shi yasa ya ce mutlaqan eh ba tare da an yi kaidin sa ga zancen aure ko zancen kaza da kaza ba kama taqaddama kuma da gabata watattaqu kuma in kuka ji tsoron Allah shine watattaqullaha bi fi'lil ma'muri wa tarkil mahbub da aikata abinda Allah ya umarni da shi da kuma barin abinda Allah ya tsoratar akai wasabr ala al-maqdur da kuma hakuri akan abinda Allah ya kaddara kagan to da haka zaka ci nasara da taqwa da imani da kaddara da hakuri akan abinda Allah ya rubuta ya same ka mara dadi rikici ya riga ya auku tsakaninka da wani in kai hakuri kaddara ce ko to kuma sannan ka bi dokokin Allah wajen aikata abinda yace da kuma nisantar abinda ya hana to kaga an hada taqwa da kuma ne as-sabr ala al-maqdur to da haka ake cin nasara in kuka yi haka fa inna allaha kana ghafurur rahima to Allah mai gafara ne mai yawan gafartawa sannan kuma mai jin kai ne mai yawan jin kai ana gane abu yawa ashe sakamakon sulhu da daidaita al'amura da sakin son zuciya da hakuri akan kaddara sai kaga Allah madaukaki ya yafe maka zunubi saboda ka bari kun yi sulhu da dan uwanka wannan fushi ake nufi ku rika hango irin wannan ma'anonin a sunayen Allah da suke karshen ayoyi din in aka fadi zancen rikici sai aka biyo shi da fa inna allaha kana ghafurur rahima Allah yana nufin abinda zai faru na rashin jin dadi a tsakaninku in kuka yarda aka yi abinda Allah ya ce to Allah zai gafarta muku wani abun ma da ba ku sani ba akwai alheri a bi Allah ma'ana yaghfiru ma sadara minkum min adh-dhunubi Allah ya zai gafarta abinda kuka aikata na zunubi wa taqsiri abinda ya auku daga gare ku na takaitawa da gazawa fil haqqi alwajibi a haqqin da yake wajibi ku mazaje kenan dangane da matan ku abinda kuka kasa yi na adalcin nan in kuka bari akan sulhu kuka sauka daga kan wani abu to wani abun ma da ba a kansa akai rikicin ba sai Allah ya yafe shi ko gane zancen ba kai mata kaza bara bayan wata shida da suka wuce ka ƙara bata mata kai kaza yanzu da ka zo kai wani babba sai aka yi rikici a kansa sai aka yi sulhu an fahimci abu sai in kuka yi hakurin aka yi sulhun nan sai Allah ya iya yafe maka na baran da wata shida da ya gabata wanda ba a kansa aka yi wannan rikicin ne yanzu ko kan go fa'ida dan haka kullun in ka koma zuwa ga Allah abinda kai mara kyau ma sai Allah ya yafe maka shi sannan wa yarhamukum Allah zai ji kanku kama ataftum ala azwajikum kama yadda kuka tausasa zukatanku akan matanku kuka daina abinda kuke musu mara dadi kuka tausaya musu idan Allah yana tambayar ku ku da kuka saurari wannan bayanin da muke kwanan nan a cikin abinda muke karantawa nan tafsirin malam da bayanin misali da nakan yi kun ji a siyakin Qur'ani wani abu da zai nuna muku ana ba da kofar a cuci mata? Zancen za ku ji da wa ake yi, da namiji ake yi, ka yi kaza, ka yi kaza, ka yi adalci, ka daidaita a tsakaninsu, kuma in an yi wani abu ka yi haƙuri, ka ajiye son zuciyarka, saboda kai ne babba, kai ne kaza, kai ne kaza. Ashe duk wanda zai tuhumi shari'ar musulunci da zaluntar mata da danne su, to bai san shari'ar musulunci ba. Dan mu abin da za mu ce, inda a ce mu da irin ma'aunin su wanda ba musulmi ba da irinsa za mu kalle su, babu ɗan adam a duniya da yake zaluntar matarsa irin wanda ba musulmi ba. Ko ba haka bane? Ku je ku gani ko a wasu societies ɗin na waɗanda ba musulmi ba za ku gani. Abin da ya shafi haƙƙi na ɗaukar nauyin gida da kulawa da menene, ana yin sa yadda ya kamata? Ba sa yi. A wasu wuraren mafi yawa mata ne masu noma. Ko ba haka bane? Mace za ta zo gona, ita za ta yi noma, shi yana gindin bishiya, yana shan burkutunsa. Ko ba haka suke ba? To zume wanda asalinsa da haka ya taso, yin shi zai zo yana tuhumar mutane a kan sun tsare matansu a gida suna kula da su. A cikin musulmi ne za ka samu, mace tana zuwa aiki ma, tana da albashi, amma mijinta ba ruwansa da albashi, wani yana ƙoƙari ya ba ta abin da zai ba ta da kayan sallah da abinci da komai, albashinta kuma ba abin da take da shi. Ko ba haka bane? A yi adashi yau ta zuba, gobe ta zuba, ta ɗiba da yawa, sai ka ji ta tafi wani wurin tana neman shawarar biyan kuɗin aji kafin ta ba shi labari. Duk ana yin wannan abu. Yawwa. Shi bai sani ba, ita tana ta yin abubuwa ta tattara kuɗi. Lokacin da kuma ta tashi shawara mai za ta yi da kuɗin, ba zai zo wani ma ba lalle shi za ta nemi shawara da shi, sai ta tafi wani wurin wata yayarta, sai can daga baya sai a zo a ce, to ga kaji dai kaji kaji, bayan an gama kinka komai. Dan haka gaskiya tuhumar cewa musulunci yana danne mata wannan ƙarya ce. Su matan in suka bari suka yi da su aka cuta. Yawwa. Gaskiya ne akwai abubuwa ne da ba daidai ba da ake yi, wasu kuma talauci ne jawo ba a yi musu yadda ya kamata, in aka samu wadatar za ka ga wasu suna yi. Ko ba haka ba ne? Yawwa. To muna roƙon Allah Maɗaukaki, kamar da za mu ji a ƙarshen aya ta gaba, cewa Allah shi ne wasi'an hakima. To muna fata Allah Maɗaukaki ya yalwata dukkan abin da ya ƙuntata ga bayinsa. Mu je mu ƙarasa. Kama aqaftum ala azwajikum, Allah zai ji kanku irin yadda ku ma zukatanku suka tausasa akan matanku, kuka tausaya musu, kuka yi musu adalci. Wa rahimtumuhunna, irin yadda kuka ji kansu, ku ma Allah zai ji kanku. Kaka mai san Allah ya ji kansa, to dan Allah ya taimaka ya ji kan matarsa, ko ya tausaya mata, ya tuno wahalar da take ciki, ga ƴaƴa ya tafi aiki ya batta, ya riƙa dawowa yana ganinta, ya riƙa dawowa yana kulata, ya ba ta abinci, ya ba wa ƴaƴan abinci, a sa su a makaranta, ya biya kuɗin makarantar, ya je ya kwadugo, ya yi aiki, ya je ya samo. Su waɗannan mutanen fa zamansa suke yi. Da bai auro ta ba da tana gidansu, da bai auro ta ba da ba ta haifa masa waɗannan ƴaƴan ba. Da haka duk zamansa suke, wajibinsa ne ya tashi ya yi abin da zai yi don ya samar da gida mai zaman lafiya. Ya zauna kuma ya riƙa hira da ita, hira cikin haƙoƙinta. Ba a zauna a tafi majalisa ba, tsakani da Allah. Wallahi masu zama a majalisan nan suna da mata. Ba zan ce an yi ko haram daga yau kar ku ƙara, amma ana zaluntar matan nan. Duk wanda ka ji an ce zalunci, in dai zaluncin ne ko ai kun gaje can ɗin ya dosa. Yawwa, don haka a ji tsoron Allah. In aka ce ka dawo daga aikinka, ka samu lokaci, ana so a yi ma hidima, ka dawo gida ka ci abinci, ka ga a yi maka hidimar abincin da sauransu, ka kintsa. In za ka je wani wuri ma ya zama nema ne za ka je ka ƙaro ko wani abu, amma haka kawai wai kuna da wata majalisa sai ka je ka zauna can. In an zanka a gidanka sai karfe 9 na dare, wai ya yi insha, an ƙara hutawa bayan insha'in, sannan kuma a kama. Na'am? A'a, ina fadar waɗanda suke zuwa bayan ishan ne. Zan zo kan sauran. Akwai wanda su kuma ba maganar bayan insha bane, wani sai goma, wani yayi kokari kenan. Akwai wanda sai bayan sha biyu ma, wani kullum ba ta taɓa ganin baccinsa ba, sai dai kullum shi ya zo ya samu tana bacci. Wannan abin shi kadai yana lalata rayuwar aure. Kaga da kana nan ba za ta kallace-kallacen nan da kake jin haushi tana yi ba, in kana cikin masu jin haushin kallace-kallace. In kana nan za ka kashe talabijin ta kalle ka ba abin kallon da ya kai ka. Ko akwai? Duk wanda za ta gani a talabijin wallahi bai kai ka ba, da darajar da matsayi da abin da ya kamata a gani a jikinka. Kai mata ado, ka kintsa, kai komai, ka sa mata farin ciki, ka so ɗan abun da za ka ɗan toshiyar baki. Kuma haka bane, gida sai ya daɗi, kullum za ta yi murnar dawowarka. Kuma a zauna a hira, ya yara ya zancen karatunsu ne ake ciki ya kaza ya kaza, a zauna a tattauna. Amma in kullum kana waje, kullum ba a ganinka, to gaskiya akwai haƙƙoƙi sababbi da yawa. Na'am? Eh, wannan zamanin kuma yanzu kenan. Eh, a zamanin yanzu yana gidan kuma waya ta kwace shi. Za ka ga abin takaici ka shiga gida, uwa da wayarta. ‘Ya’ya wajen biyar kowa wayarsa a hannu, mai gidan ya zo ya gaya shi ba wayarsa a hannu. Shuru sai a minti 30 ba wanda ya ce wani uffa. Wani kuma wani sabon bala’in da ya zo mana kenan yanzu. Wata mata a Saudiya ana faɗar suna ‘ya’yanta masu aure sukan zo su gaishe ta, sai ta yi wurin aje waya. Duk ran da za su zo, to kowa ya rufe wayarsa ya sa a wani kwando, sai ta kulle kwandon, sai ta kai shi ɗaki ta aje, sai sun gama hira ya labarin kaza kowa, attention kowa ya ba ta an yi tattauna, kun za a tafi sai a baka wayar ka sai ka tafi. Wallahi in ba a yi maganin wayar nan ba, za ta raba zumunci, ba wai zumuncin waje ba, zumuncin cikin gida wayar nan tana hana. Me amfanin ka zauna? Wani yanzu ma ba zancen wai da ‘ya’ya da mai ba, shi da matar a kan zado, wannan da wayarsa, wannan da wayarsa. Duk an kai ga wannan yanayi. Ya kamata a sassauta, don Allah a sassauta. Ya shafi kowa, duk ana yi wannan rashin kyautawa, kowa na yi, to amma mu daure, don Allah mu daina. Ka bai wa matarka lokaci. Zaman da take a gida ba ta fita ba gun wasu fa saboda kai ne. Kaga ashe akwai bukatar ka ji tsoron Allah ka ba ta haƙƙinta, mu ci gaba dai duk kun gane darasi. Yawwa. Allah madauki yace wa in yatafarraqa yuzillillahu kullam min sa'ati in kuwa an nemi muwafaqa ta hali da adalci ya gagara. An nemi ayi sulhu shi ma ya gagara. An gane? Halin farko a samu muwafaka adalci ya tabbata. Hali na biyu an samu rikici sai a yi sulhu. Ko? Yawwa. To in ya gagara, menene hali na uku? Shikenan sai raguwa. Ba da za a yi. Shine yace wa in ya tafarraqa. Allah ta'ala yace in suka rabu. Wannan yenan wancan wannan tayin ma'ana aure ya rabu. Zama ya kare. Yuzillillahu kullam min sa'ati. Allah zai wadatar da kowanne daga yalwarsa, sai a wadatar da mijin da wata matar da tafi wannan, tunda sun kasa daidaita. Sai a wadatar da matar da wani mijin da ya fi wannan, tunda sun kasa daidaita. An fahimci abu? Yawwa. Kowa sai Allah ya bashi wanda zai dace da shi. Muna roƙon Allah ta'ala, duk wanda aurenta ya ragu, to Allah ya hore mata wani auren da wanda ya fi wanda ta bari. Ya Allah, muna roƙonka, muna tawassuli da ayyukan alheri da muke yi, duk wata bazawara da ta rasa miji, ya Allah ka ba ta miji. Allah ka buɗe ƙofofin da kowa zai wadatu da abin da ka bashi. Arzikin Allah ku ba ya ƙarewa. al'umma tana nan da yawa wanda ba shi da hali Allah ba shi halin da zai dauki nauyin waɗannan al'amura kuma kowanne gida a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali da da'a ga Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa kana Allahu wasi'an hakima Allah shine bu as-sa'ati bu as-sa'a ma abucin as-sa'a as-sa'a shine wadata yalwata Allah shine ma abucin yalwa komai a yalwace yake a gunsa me ma'anar yalwan ne a Hausan yawa isa ko da me kuma shine da wadatar ya isa ya wadata da me kuma yawa shine abundance ko yawa ko ina ko babu zanci babu tunanin karewa yawa akwai wannan karin a ciki abinda mu alamu na dan adam shine wadata da isa zai iya zama isar ana nufin kafafan enough kawai yawa amma na Allah ba kafafan bane abundance yawa tunda kun ga wadatar Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito daga ubangiji subhanahu wataala ya gaya mu inda kowa a cikin mu zai tsaya a wuri guda ya roki Allah duk abin da yake so kowa da na farko da na ƙarshe ku duba fa ku ga wannan abu da na farko da na ƙarshe ma'ana tun daga annabi Adam har zuwa dan Adam na ƙarshe da za a iya assembling a wani wuri kowa ce ya Allah ina son a bani irin wannan duniya sai kai kokonto ko kun gaskata wallahi ba kokonto ba kokonto a ciki da muke karanta wani daga cikin masu zuwa sama ko an ce ya je ya waigo ya kalli wannan duniyar tamu yace gaskiya dan adam cirme ne kawai labari yake duk wanda yake wani a wancan wurin da ya hango inda suna da kamarori yanzu masu tsarbi masu nisa za su iya hango abubuwa da ya tafi cikin universe da fadinta ya ga yadda halittar Allah take da girma ya hango dan bugun nan sunan shine wannan tsafin da muke kai wannan rigimar da muke kai da junanmu duk akan wannan kasar muke ita ce mai iska mai daɗi ita ce da ruwan sama ita ce da kaza da kaza da kaza daɗin zama ga shi da amma kuma mun kasa haƙuri da zama da juna sai yaƙe-yaƙe can kuma ba wani mai zama ma ba komai Allah ya yi su ya bar su shi ya je can ya hango ya ce kai ɗan adam ba komai ba ne shi just labari ne totally insignificant to wannan irin wanda zai maka wannan irin duniyar yanzu za ka nemi irin ta bai baka ba kowa zai iya samu an fahimci abu to shine kuma bayan ya faɗi wannan sai ya ce wannan abin da za a baku ba zai rage komai na abin da Allah ya mallaka ba sai idan in an tsoma allura a cikin teku ba kwanon shan ruwan gidanka ba teku a tsoma allura a ciki a ɗagota in wani abu zai rabu daga tekun nan to wannan abin da kuka roƙa ku ɗan adam ɗin nan zai iya rage abin da Allah ya mallaka don haka faɗin abundance ɗin mallakar Allah ya wuce ɗan adam abin da za ka iya tunawa za ka zo kana ta faɗa akan naira 15 naira 30-70 wani ya kashe wani duk abin da ya kai haka ba a riƙa haƙuri a kai zuciya nesa a roƙa abin wanda ya fi kowa wadata Allah zai ba mu to Allah maɗauki ya wadatar da mu baki ɗaya da abin da yake daidai halal yace wa kana Allahu wasi'an hakima Allah hakimi ne hakim mai hukunci kuma mai hikima yawwa duk yana ɗauka ciki inil hukmu illa lillah sannan kuma Allah madaukaki ma'abucin hikima wa rabbuka al-ghafuru bir rahmati akwai hikima ko wace aya ce ne magana hikima Allah ta'ala dai yana da hikima a cikin duk inda kaga hakim to yana nuni akan hukunci da kuma me hikima din hukunci iri biyu qadaran wa shar'an ko Allah ta'ala yana hukunci na qaddara shine umar fadin sa da yayi cewa shi yayi kaza shi yayi kaza wallazi khalaqa as-samawati wal ard wannan menene hukunci ne sannan in yace Allah ta'ala ya haramta muku kaza hurrimat alaikumul maytatu wannan menene hukunci ne wannan shar'i na farkon kuma menene qadari sannan kuma Allah madaukaki bayan yana da hikima har yanzu a surar abu yadda ya suranta shi yana da kuma hikima a gayar abu mecece manufar yin wannan abu duk abu yadda kaga surarsa haka Allah yake so ya zama ba mistake bane duk abin ko an samu wani defect a halittar wani dan adam wani haife shi da ko gurbu ko ido a juye ko makamancin wannan ba mistake sunan sa ba haka Allah din ya tsaro don wata hikima don shi din ya wa'azantu cewa Allah ne mai iko don wani ya masa injili da wannan halittar tasa Allah ya bashi lada sakamakon haka ya shiga aljanna duk hikimar Allah Allah shi ya san menene yasa yayi wannan dan haka yana da hikimar sa fil khalqi yana da hikima kuma fi shar'i sannan yana da hikima fi surati yana da kuma da hikima fil ghayati wajen gayar abu menene yasa yayi abu kaza to Allah madauki ya kara mana fahimta to mallan yake cewa hadhihi al halatu al thalitha wannan shine hali na uku baina zawjaini tsakanin ma'aurata guda biyu idza ta'addara al ittifaqu in ittifaqi ya gagara to me zai yi sai rabuwa fa innahu la ba'sa bil firaqi to babu laifi a rabu wannan abinda muke kuka da yawan aukuwar sa ko saki a cikin al'ummomin kuma da sakin yake da wahala da bala'i rayuwar auren yin ta kawai ake yi wannan kuma ya haifar musu da extramarital relationships yawa alaƙoƙi marasa kyau da mata daban saboda an hana shi rabuwa da matarsa a wasu addinan wanda ba Islam ba za ka ga kafin ka yi divorce ya tabbata sai ta yadda ko sai ta sa hannu sai ya sa hannu idan mutum ya bude baki ya ce ya saki matarsa ba ta saku ba har sai ita din ta yadda da sakin ya zo mata da takarda kuma ta sa hannu za ka sai ka ga a shekara 80 ana tare jagab jagab rayuwar ba daɗi ba a san juna kawai an haƙuri da haka amma Islam bai tilasta wa mutane akan wannan irin tension din ba ne tabroyin a cikin mutane a'a an ba da kofa in aka yi gwada rayuwar adalci rayuwar ƙaunar da soyayya in aka gaji da ita aka gwada rayuwar sulhun da haƙuri aka gaji da ita aka ga kuma za a shiga saban Allah to maimakon a shiga saban Allah a ce to dan Allah kowa ya kama gabansa kuma sai aka sanya sakin nan a hannun wa miji dan haka shine wajibinsa ya zama mai hankali ya zama mai adalci sai a rabu sai a zauna ma za a iya tattaunawa ko a rabu a gaban alkali kan yi to kai tunda an yi abin nan ya gagara shikenan sai a raba ku musamman in akwai past record an taba kama shi an cha kawo karassa baya kaza baya kaza baya kaza matar ta kawo alkali zai iya raba aure an yi sulhun tsakanin su ya gagara sai a ce to shikenan ta je ta samu wani shi ma ya je samu wata duk wannan kofa ce da musulunci ya bayar kar ai abusing dinta yawa dan mun samu wannan kofar wasu ba su da ita to kar ya zama muna amfani da ita kuma wajen cutar da mata ko mata suna amfani da matan suna amfani da ita su ma wajen cutar da maza da yawan kai karar da sauransu an fahimci abin insha Allah duk abin da kuka ga wallahi Allah ya shar'anta mana wallahi shine alheri yaya za a yi ya gaya mana fa ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latif al-khabir wanda yayi halitta a ce bai sani ba to ya fi kowa saninmu da ɗabi'armu da halayenmu ashe duk dokar da ya sa mana ya sa ne saboda ita ta fi dacewa da halayenmu in muka ce mun tsaya iya zaman aure za a yi har abada ba saki da ya saisaita haka a ɗabi'armu ya ba da damar hakan ta tafi da kun ga abin ya zama da sauki amma tunda bai gina mu akan haka ba to sai buɗe ƙofar in zaman ba zai yiwu ba to a rabu mana kuma a rabuwar za a samu ƙarin experience ta tambayi bazawara irin rayuwar da ta sha ta san gidan wane ta san kaza da ci da sha ya yake a gidan ya magana tufatarwa ya magana zaman ya halin kun san shi aure a lokacin yinsa ijtihadi ake ko ba haka bane ijtihadi ake saboda al'ummar musulmi mu ba a yadda a je a yi testing a gwada wani abu sannan a zo a yi rayuwa ba irin yadda wasu suke yi sai an je an yi zama na zinace-zinace sannan kuma sai a zo a yi aure ai wannan gurin ba shi kadai ne wurin da ake gwadawa ba an fahimci abu yawwa don haka maganar a ce a sadu da juna kafin a yi aure ba wai maganar wannan saduwar ita ce ake so a gwada ba a'a shi dan adam wata university ce ta fi maganar makaranta kullum sai ka karu a sanin halinsa inda kana tare da shi zai ka hira da kowace mata akwai wani halin namijinta har yau ba ta san shi ba sai ran da wani abu ya bayyana za ta fahimce shi haka ne ko ba haka bane sun yi shekaru da yawa akwai wani halin na matarsa bai sani ba sai nan gaba za ka makaranta ce in ba Allah ba babu wanda ya san dukkan din abin da ke cikin dan adam za ka ijtihadi ake yi ba a fahimci juna ba sai a ce ai yarjejeniya gurgurdan fahimtar juna ta zahiri ka ganta kana so da siffa kaza da siffa kaza da kaza an yi bincike akwai kaza akwai kaza da halin kirki da iya ciyarwa da karfi da hali da waye duk wannan harka ce ta zahiri za a iya samun abin da yake a zahirin akwai sai an zo kuma a riyar rayuwa sai ka zama tattana complain cewa babu abu haka ne ko ba haka ba wani za ka gan shi mai kuɗi ne akwai kaza amma nan da ta zo gidan sai ta ga ciyarwar ba ta ƙoshi wani kuma ba shi da shi kafat ne da shi gwargwadon hali amma kuma ya yadda ya wadatar da iyali yau a siyo kaza gobe a siyo kaza don haka maganar hali ce kamar da ake faɗa da rowa da fushi da haƙuri ba sa cikin halayen da ake koyansu ɗabi'a ce za ka wani abin kuma ba ka iya sanarsa sai ka zauna da mutum to idan aka ce an gwada kuma babu ƙofar da za a rabu har abada to ka ga ana cikin matsala to sai Allah ba da ƙofar in ba a daidaita ba to a zo ga ƙofar da za a fita ce ki je ki nemo ni kai ka je ka nemo ta sauƙi ne wannan ko ba sauƙi ba mu gode wa Allah da musulunci mu gode masa amma dokar ɗan adam za ka ganta kamar da dai muka yi ishara wancan karan kurakurai mai fal a cikinta saboda bai san kansa ba tukuna yanzu yake kokarin ya gwada kansa ya fahimci yadda yake Allah ku ta'ala da ya san mu sosai ya gaya mana waɗannan shari'o'in mu bi su mu zauna lafiya ko lokacin ya yi na kana yallo ido ya kusa? To za mu ƙarasa wannan aiko? Sai mu tashi wani lafi ma'am? Ba lalle ba? Lamji na ne? Shida to za mu ƙare insha Allah. Ba zan sake fita ba. Faƙala sai Allah ta'ala ya ce wa in ya tafarraqa in ku suka rabu ai bi talaqin ko da saki au fashin ko batawa ana bata aure saboda lalacewar sharuɗa. Yawwa ba a cika wani sharaɗi ba ko alƙali ya ce to wannan auren ɓatacce ne shine fasli aw kun'in ko ta hanyar kun'i matar ta fanshi kanta ana kiransa fansar kai ana kiransa kun'i ta bashi wani abu na dukiya su rabu yawwa to in dai aure ya rabu ko ta wannan hanyar ko ta waccan aw ghairi zalika ko makamancin wannan yuhmillahu kullam min sa'ati to Allah zai wadatar da kowanne min azwajain min sa'atihi sa'a ake faɗi masdari ne ba si'a ba sa'a yawwa ba sa'a ba kuma as-sa'atu ba madda yawwa shine yalwa min sa'atihi daga yalwar Allah ay min fadlihi wa ihsanihi daga falalarsa da kyautayinsa alwasi'i shamili mai fadi gamanne yawa fa yuhni azzawja bi zawjatin khairin lahu minha sai ya wadatar da mijin da wata matar da ban wadda ta fita wa yuhniha ya wadatar da ita ma matar min fadlihi daga falalarsa wa in qata'a nasibuha min zawjiha duk da cewa rabanta na zama da wannan mijin ya yanke kenan to fa in razaqaha fa inna rizqaha 'ala al-mutakaffil bi arzaqi jami'i al-khalqi wannan wani wa'azi ne mallaka yake a cikin nan cewa ta tuna ko arzikinta ya yanke a gidan wani sun rabu da wani to arzikinta bai kare gaba daya a duniya ba shine abin nufi fa inna rizqaha domin ku arzikinta 'ala al-mutakaffil bi arzaqi jami'i al-khalqi yana kan wanda ya dauki nauyin arzikin dukkan halitta kaga ko wanda ya dauki nauyin arzikin dukkan halitta baya rasawa dan haka in ta koma wurin sa gidan samu ta koma yawa alqa'imu bi masalihiha kuma wanda shine mai tsayuwa da maslahar kowa duk cikin halittar Allah da mu da kowa da wanda muka sani da wanda bamu sani ba duk Allah ne halicce mu kuma duk shike gudanar da rayuwar sa ولأن الله يرزقها زوجا الذي هي وداتت da ita ya arzuta ta da wani mijin khairan minhu wanda yafi wannan da suka rubu ana yi ko ba ai la a samu anyi zama yaki in aka rubu sai ta je ta samu wani gida da za ta samu kwanciyar hankali sai sa ma wasu malamai a tafsiri suka fassara cewa abinda ake nufi da yuzunillahu kullu min sa'atihi shine Allah zai bata wani hali da za ta shiga wani yanayin da za ta fita daga damuwa ta manta abin da ya faru a baya Usman ne suka ce a'a ba lalle wannan ba yawa wadata ce ta hakika ba iya wannan ba domin wannan ɗaya ce daga ciki to amma a bata wani miji da zai iya mantar da ita mijin da ya gane mata azaba ai kaga wadata ce haka ne to shi ake nufi menene sai shi wa kana Allah wasi'an ai kasiran fadli Allah mai yawan falala ne wasi'ar rahmati rahmatsa kuma mai fadi ce babu wanda ba zai iya samu ba kowa zai samu wasalat rahmatuhu wa ihsanuhu ila haythu wasala ilayhi ilmuhu Allahu akbar aji masana Allah kun ba jana nan can rahamar Allah da kyautar sa da kyautatawar sa da kyautayin sa sun kai duk inda iliminsa ya kai kun ga jana ina ne ilimin Allah ko bai kai ba to ko ina duk inda ilimin Allah ya kai kuma da ba ya kai ko ina to rahama sama tana wuri haka duk abin da baki tsammani ba sai Allah ya miki amma me yake hanawa me yake hana a samu wannan sai yace walakinnahu ma'a dalika tare da haka Allah ta'ala hakiman kana hakiman shi mai hikima ne ko adan tsallake ba ko ai yu'ti bi hikmatihi ku saurari wannan darasi kuna da gardi da dadi da muhimmanci kuma zai nuna maka ƙara sanin Allah me yake cewa malam ko lokacin ka yi kai hakuri mu ƙara sanin ai yu'ti bi hikmatihi wa yamna'u li hikmatihi kun gani da ba'un a can da lamu a nan ko yawa yu'ti bi hikmatihi ay yaj'alu ay inna hikmatahu hiya allati taqtadi man yu'ti wa man la yu'ti wajen bayarwar shi zai zabi wa zai baiwa da hikima yake zabar wa zai baiwa shine ma'anan bi hikmati ana ganewa wa yamna'u li hikmati sannan yana hana wanda ya hana ne saboda wata hikima wanda shi kadai ya santa an bin ji abun shi kadai ya santa haka in kaga ka samu hikimar Allah ce in baka samu ba akwai wata hikima da ta sa Allah ya hana an bin ji abun fa idza tabat hikmatuhu man a ba'd ibadihi min ihsanihi in hikimatsa ta hukunta ya hana wasu daga cikin bayinsa wani abu na kyautatawarsa ko kyautayinsa bi sababin ko da wani sababi ne min al-abdi an gane wani sababi ne min al-abdi la yastahiqu ma'ahu al-ihsan wanda shi ba wanda ya cancanci ai masa wannan kyautayin ba saboda halinsa to in haka ta faru haramahu sai ya hana shi adlan wa hikmatan kuma yin hakan shine adalci kuma saboda hikimarsa an gane idan bawa Allah ya sani in ya bashi arziki zai shiga saban Allah ya bude gidan saban Allah ya tarbiyyantar da yara akan saban Allah mun gane wannan in Allah ya san wannan sai ya hana mutum ba hikima bace wa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minain fa khashina an yurhiqahuma tughyanan wa kufra kuma haka ba me Allah yace bayan nan arada rabbuka an yudilahuma khayran minhu zakatan wa aqrab rahma idan nan bina'i ne akan hikimar Allah wani abu ne da kafin ya auku Allah ya san yadda in ya ba da dama zai auku sai yace to ya fasa ba haka zai babariye haka an gane wannan abu za ka duk abin da kake yawo a cikin sa a cikin hikimar Allah kake ka samu ka gode Allah baka samu ba ka gode Allah ka koma zuwa gare shi ka ci gaba da roko kila wannan din da kake so shine ba alheri gare ka ba sai kai shi yasa ake son ka saba da neman abin da yafi alheri a wurin Allah kar ka zama cikin wanda in kana son wata hanya zaka aura an ce kana cewa la ai mana addu'a sai ce to in alheri ne Allah ba sai ma addu'ar cewa in alheri ne Allah ba kila ka aura ya zama ba alheri bane abin ya zama nan da nan abu ya lalace ko kuma kun shiga wani yanayi wanda babu jin daɗi a cikin sa ya Allah muna roƙonka Allah kai mana rahamarka ka wassa amana Allah muna roƙonka duk wata falala da dan adam yake so wanda za ta zama alheri gare shi Allah kai mana duk wani sharri da wanda muka sani da wanda bamu sani ba a boye ya tunkaro mu ya Allah muna roƙonka Allah ka kade mana wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك